على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد من يبع الله تعالى بوديا دي ساكنون منا وانا لوكة مي البركة وطن رمضان يومنا تأيغ وطن رمضان شكرا تدبو لأيه داريه دو دا أربعين دا أكو وانا يداتي دبيو غوطن هدو ميلادية شكرا تدبو بيو دا أشيرن دبيو آمنا أكبر yau ne ɗaya ga watan Ramadan da Allah ta'ala ya azurta mu da ganin wannan lokaci mai albarka kuma kamar yadda yake bisa al'ada akan haɗu bayan la'asar domin ayi muzakara na alqur'ani kuma kullum muna faɗa cewa al'umma musulmi tana da bukata matuƙa wajen yin bita da tadabburi da nazari na alqur'ani ba dan komai ba sai saboda shi alqur'ani shine littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar wanda yake so bayi su yi tadabburi su karanta su yi kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani dan su yi aiki da shi alhamdulillah kamar yadda muke faɗa a shekara ana yin tafasir a gurabe da dama amma watan ramadan wata ne na alqur'ani shi yasa ake bayar da kulawa ta musamman wajen karatun alqur'ani da kuma kokarin bayyana ma'anoninsa kuma wannan kamar yadda na faɗa abu ne wanda yake da muhimmanci ga al'umma musulmai muna roƙon Allah ta'ala wannan alkhairi ya dawwama mana da shi a wannan ƙasa tamu domin mu a nan arewacin Najeriya ko yammacin Afirka wannan al'ada ce da ta gudana tsawon zamani kamar yadda muka faɗa muna karatu a wutan shekara a suratul a'raf kuma mun tsaya aya ta 35 ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqutuna alaykum ayati famanittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun wannan ayar muka tsaya a wutan shekara da muka yi karatu a na tafsiri kamar yadda muka sani suratul a'raf ta kunshi kissoshi na annabawan Allah da kuma yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu kuma ta kunshi bayanai game da al'ummomi da suka gabace mu waɗanda a cikinsu an samu mutane na ƙwarai waɗanda suka yi ƙoƙari su ja hankalin mutanensu zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici da kuma waɗanda suke sun saba wa Allah a cikin waɗanda al'ummomi da yadda Allah ta'ala ya kama su da azaba a bisa kurakuran suratul a'raf tana cike da darussa masu yawa ƙwarai da gaske illa dai muna buƙata ne mu riƙa bita a koyaushe muna ƙoƙarin bitar abin da aka karantar da mu domin ya zauna a zukatanmu ayar da malamin karanta ita ce aya ta 35 wanda akan ta muka tsaya shine fa Allah ta'ala ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum ya bani adama wannan nida ne guda hudu da Allah tabaraka wa ta'ala ya jero su yana kiran ƴan adam ya ku ƴan adam ya bani adama ibnu atiyya yana faɗa a cikin tafsirin sa yace wa ka anna hadha khitabun li jami'il umam wannan kira na hudu kamar kira ne ga dukkan al'ummomi qadimiha wa hadithiha na bayatan da wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam huwa mutamakkinun lahum wa mutahassilun minhu لهذه محمد صلى الله عليه وسلم وند wannan kira da Allah tabaaraka wa ta'ala yayi kira ne wanda ya kunshi wadantan na baya da kuma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa anna hadha hukmullah fil alam mundu an sha'ahu wannan kiran da Allah ta'ala yayi ga ɗan adam kira ne wanda Allah ta'ala yayi shi ga mutanen baya tunda ya kage duniya tunda ya halicce ta kuma shi dai wannan al'umma ta ƙarshe haka yi mata kira da wannan kira da yace yuridu annallaha ablagha an-nasa hadha al-khitab ala lisani kulli nabiyyin cewa Allah ta'ala ya isar da wannan sako akan harshen dukkan annabawa min adama ila halumma jarra tun daga annabi adam har zuwa ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace fama min nabiyyin aw rasulin babu wani annabi ko manzo illa wa ballagahu ummatahu fati sai da ya isar wa al'ummarsa wannan kiran wa amarahum bi an yuballigha ash-shahidu minhum al-ghaiba kuma kowane annabi yana gaya wa mutanansa cewa dukkan wanda sakon nan ya zo gare shi ya isar da shi ga waɗanda sakon bai kai gare su ba. Hatta nazala fil Qur'an ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, har wannan kiran ya sauka a cikin Alkur'ani ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, yace fa'alimat ummatuhu, al'ummata ta san cewa annaha mashmulatun fi umumi bani adama, wannan kira da aka yi ga ƴan adam ita ma wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama tana cikin wannan. To menene kiran? Shine fadin Allah ta'ala, ya bani adama, ya ku ƴan adam, wanda nace shine kira na hudu a jerin ya bani adama da Allah ta'ala yayi kira a wannan sura mai albarka ta suratu al-A'raf. Yace hadha an-nida'u huwa ar-rabi'u, wannan ne kira na hudu li bani adama kaffa, ga dukkan ƴan adam. Mundu ba'atha Allahu ilayhim ar-rusula alaihim as-salam, tunda Allah ya aika musu manzanni a rayuwarsu ta duniya. Fa huwa yu'dhinu bi annahu huwa wa ma qablahu hikayatun lima khataba Allahu bihi kull ummatin, wannan kira din na hudu kamar hikaya ne da aka gaya mana cewa Allah ya kira dukkan ƴan adam na baya, kuma mu ma ya kira mu da wannan kira. Kuma kowane kira sai a bayyana abin da yake muhimmi da ya mutane ya kamata su sani tsakanin kira da kira. To a ƙarshe shine Allah ta'ala yayi wannan kira, yace ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum, lalle idan manzanni suka zo daga cikinku, yace ma'anarsa in manzanni suka zo daga cikinku ya ku ƴan adam, ya kutuna alaikum ayati, suna karanta muku ayoyina, inji Allah ta'ala. Famanittaka, saboda haka wanda yayi takawa, me takawa shine abinda Allah ya saukar na ayoyi, ya bi umarnin Allah, ya nisanci abinda Allah ya hana. Wa aslaha, kuma ya gyara, aslaha hala nafsihi, ya gyara halin kansa, ma'ana rayuwarsa, ya gyara rayuwarsa bi ittiba'ir rusuli wa ijabatihim, wajen amsa kiran manzannin Allah. Idan yayi haka to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, irin waɗannan babu tsoro a gare su. La khawfun alaihim, ba za su ji tsoro ba. Min azabil akhirati hina yakhafu ghayruhum, in aka tashi alkiyama, lokacin da mutane suke cikin tsoro, su waɗannan Allah ya amintar da su. Ya ce la khawfun alaihim, su kan ba za su ji tsoro ba a wannan ranar da dukkan mutane suke cikin tsoro, ranar alkiyama kenan. Wala hum yahzanun, sannan ba za su yi baƙin ciki ba. Hina aljaza, lokacin da ake yin sakayya ala ma fatahum fi dunya, na abin da ya tsere musu a duniya, inda suka amsa kiran manzanni suka yi takawa, ma'ana takawa suka bi abin da Allah ya umarni, suka nisanci abin da Allah ya hana, suka bi dukkan manzanni bisa abin da suka zo musu da shi, to Allah ya amintar da su a gobe kiyama, cewa ba za su yi tsoro ba yayin da mutane suke tsoro, sannan ba za su yi baƙin ciki ba yayin da ake raba sakayya ga bayi. Yace fatartafi'u bima hasala lahum min zawalil khawf, ma'ana za a ɗauke musu wannan tsoro ɗin na azabar lahira, kuma za a ba su rabo wanda Allah yake bayarwa ga mutanen da suka bi manzannin Allah suka yi taqwa. Malaki fi qawlihi ta'ala ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum, wannan kiran da Allah ya cewa ya ku ƴan adam idan manzanni suka zo gare ku, yace bayanul li hikmati kaunir rusuli minhum, kaga sai aka ce minkum, idan manzanni suka zo daga cikinku, ma'ana Allah yana zabar manzanni ya aiko daga cikin ƴan adam dan me, saboda yanke hanzari ga mutane. Mutane ne irin ku, suna magana da yaran ku, kuma suna isar muku da sakon Allah. Allah yayi haka ne bisa rahama da tausayawa gare ku, bai aiko manzanni daga wani jinsi ba, a'a daga cikin ku Allah ya zaba ya aiko manzanni, sabanin yadda kafirai suke wato fito na fito da umarnin Allah, suke ganin cewa dan me ba a aiko manzanni daga cikin wasu halittu ba kamar mala'iku. Shine Allah ya yi musu raddi a aya ta suratul an'am, yace walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun, idan da a ce mala'iku ne a bayan kasa irin su za a aiko mala'ika, idan kuma ya kasance an aiko mala'ika to sai dai ya zo da siga ko da sifa ta dan adam. Dan me? Saboda ai so ake ya isar muku da sako ku fahimta cikin nutsuwa, kuma ku karba ku yi aiki da shi. To amma masu ƙaryata manzanni suna cewa dan me ba a mai da shi mala'ika ba, dan me ba a zaɓi mala'ika an aiko ba, sai Allah ya bayyana hikima ta aiko manzanni daga cikin mutane, daga cikin bani Adama, cewa domin ya zamo ya isar da saƙo cikin kwanciyar hankali gare ku, dan da mala'ika aka aiko da ba za ku samu wannan nutsuwa ta karɓar saƙon ba, na cewa jinsin su daban yake da naku. Shi yasa Allah ta'ala ya faɗi game da mutanen Makka da suka ce a aiko musu mala'ika, Allah ya ce wa ma mana annasu an yu'minu iz ja'ahum al-huda illa an qalu aba'atha Allahu basharar rasula, wai suna cewa yanzu mutum aka aiko irin mu a matsayin manzo, dan me za a aiko mutum kamar mu, ai ya kamata ya zamo daban daga cikin mu. Shine Allah ta'ala ya ce qul law kana fil ardi mala'ikatan mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim min as-sama'i malakan rasula, da mala'iku ne mala'ika za a aiko. To shi yasa Allah yake bayyana hikimarsa. Wannan akwai bayyana wato rahama ta Allah ga bayi cewa da ya aiko manzo daga cikin su izaba tun san shi. Shi yasa yake cewa in manzo yazo daga cikin ku, ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati, suna karanta muku ayoyina, ma'ana suna gaya muku abinda Allah yake so ku yi biyayya, abinda baya so ku bari. Sai ce fa man ittaqa wa aslaha, wanda ya takawa shi ne ya bi abin da Allah yake so, ya bar abin da Allah baya so, kuma ya bi manzanni wa aslaha, ma'ana ya gyara tsakaninsa da Allah wajen bin manzannin. To in yayi haka Allah ya lamunce masa aminci, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, babu tsoro a gare su a ranar alkiyama, lokacin da bayi take cikin tsoro, sannan ba za ta yi bakin ciki ba lokacin da ake raba sakamako na mutanen kirki. Allah zai ba su takayya mai kyau. والذين كذبوا بآياتنا الله تعالى يقول والذين كذبوا بآياتنا أما وأن سك قرية آي يم واستكبروا عنها suka yi girman kai, suka ƙi karɓan ayoyin, suka ƙi biyayya ga bin manzannin da muka aiko, ula'ika ashabun nari, irin waɗannan su ne ma'abota gidan wuta, hum fiha khalidun, kuma za su dawwama a cikinta. Wannan shi ne akasin mutanen farko. Kaga an gaya mana cewa wanda ya yi takawa ya bi manzannin Allah ga irin sakamakonsa. To wanda ya yi girman kai fa ya ƙaryata manzannin Allah, to shi kuma ga abin da Allah ta'ala yi bayani na sakamako gare shi, shine wallazina kazzabu bi ayatina, suka ƙaryata ayoyin Allah, ma'ana suka ƙaryata manzannin Allah da suka zo musu da sako daga Allah, wastakbaru, suka yi girman kai, ma'ana suka yi girman kai shine waɗanda suke kin karɓar sakonnin manzanni suna ganin ba su isa ba ne. Shi yasa a can ma suka ce aba'atha Allahu basharar rasula, dan me za a aiko mutum daga cikin mu a matsayin manzo, suka yi girman kai suka ce wannan bai isa ba, ba za mu yi biyayya gare shi ba. To girman kai yasa suka ƙi bin manzannin Allah saboda isa da jiji da kai. Su waɗannan Allah ta'ala ya ce ula'ika, waɗannan masu ƙaryata manzanni, masu girman kai, ashabun nari, makomarsu shine gidan wuta, za su lazamci gidan wuta, shine ashab. Abinda ake nufi ashab, ma'ana za su zamo suna gidan wuta, ba za su rabu da ita ba, za su abuce ta, ba su ba rabuwa da ita. Hum fiha khaliduna, aka sake nana ta cewa za su dawwama a gidan wuta saboda abin da suka aikata na ƙaryata manzanni da yin girman kai. Wannan yake cewa malaiti jumlatul qawli fi hatayn alayatayn, abin da yake kunshi a waɗannan ayoyi guda biyu a jumlate shine anna jami'ar rusuli qad ballagu umamahum, Allah yana bada labari cewa dukkan manzanni sun isar wa al'ummominsu saƙon Allah, sun isar wa al'ummominsu saƙon Allah, cewa أن اتباعهم في اتقاء ما يفسد فطرتهم من الشرك وخرافاته, abinda manzannin suka zo wa mutanen su da shi shine kiran su zuwa ga fitra, zuwa ga abin da yake shine didi, ma'ana tauhidi da bin Allah, kuma da nisantar abin da yake bata fitra na shirka da saban Allah, da inganta ayyuka. Shine sakonnin da manzanni suke zuwa wa mutanen su da shi, cewa su yi tauhidi, su kadaita Allah, su yi biyayya ga Allah, su kyale abin da yake na shirka da khurafat. Kuma yin hakan in sun yi, suna gaya wa mutane cewa Allah ya lamunce musu aminci, kuma duniya da lahira ba za su zama cikin waɗanda za su kasance cikin baƙin ciki ba da tsoro, ko dai yayin da za a tashi kiyama ko kuma yayin da ake raba sakamako ga bayi a gobe kiyama, banda kuma aminci da Allah ya yi musu alkawari a wannan duniya. Sannan bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce faman azlam wannan aya da malamin karanta malamin ce hadha bad'u siyaqin tawilin fi wasfi jaza'il kafirin billah. Anan daga wannan ayar ne da ayoyi masu zuwa Allah ta'ala zai suffanta jaza'i ko kuma sakamako da Allah zai yi ga waɗanda suka kafirce masa, suka ƙaryata manzannin Allah, sannan kuma yi bayanin abin da zai yi sakayya ga masu imani a gobe kiyama. Ma'ana ayoyin biyun farko a dunƙule suke, an faɗa abin a jumlace, yanzu kuma za a yi tafsiri, za a yi bayani dalla dalla. Kaga a can aka ce faman takaw asla fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, a dunkule kenan. Ya bani adama imma yatiyannakum rusulun minkum yaqusuna alaikum ayati, sai aka faɗi wanda ya bi manzannin Allah, ya bi ayoyin Allah ya yi takawa, a jumlace aka ce zai samu aminci a gobe kiyama, ba zai samu damuwa ba. Sannan aka ambace wanda suka kafircewa ayoyin Allah, su kuma makoman su gidan wuta. To yaya abin yake dalla dalla, ma'ana a ƙara haskaka maka abin, to shine ayoyi na gaba za su kawo maka abin da zai kasance a gobe kiyama dangane da waɗanda suka yi da'a ga Allah da waɗanda suka kafircewa Allah. A wannan aya ta 37 yana bayani game da kafirai ne, sai Allah ta'ala ce faman azlam, babu wanda yake mafi zalunci. Aila ahada azlamu, babu wanda yake mafi zalunci. Mimma niftara Allahi kaziban, fiye da wanda ya kage ƙarya ya jingina wa Allah. Shine ko dai yace Allah yana da abokin wato kishiya, ya bauta wannan Allah, yace shi ma daidai yake da Allah, yayi ya kaga wa Allah ƙarya, domin Allah ta'ala ba shi da makamanci, ba shi da kishiya. Ko kuma ya kage ƙarya ya jingina a cikin addinin Allah, ma'ana ya kago wani abu da yake na ƙarya, yace ai Allah ne yace ayi. Dukkanin wannan suna cikin waɗanda suka kaji ƙarya ga Allah. Allah ya ce faman azlamu mimman iftara ala Allahi kaziban, babu wanda yake mafi zalunci fiye da wanda ya kaji ƙarya ya jingina wa Allah. Aw kadzaba bi ayatihi, ko ya ƙaryata ayoyin Allah da aka saukar, yayi girman kai yace a'a bai yadda ba, ba daga Allah bane. Wanda yi wannan, sai Allah ta'ala ya ce ulaika yanaluhum nasibuhum min alkitab, irin waɗannan yanaluhum nasibuhum min alkitab, abinda Allah ya rubuta musu na kaddarawa a cikin lauhil mahfuz, dangane da arzikin su na duniya da kuma rayuwarsu, Allah zai ba su wannan a duniya. Ai min al-a'mari wal arzaqi al-maktubati lahum fi lauhil mahfuz, abinda Allah ya rubuta musu na arziki da tsawon rayuwa, Allah zai ba su shi a wannan rayuwa ta duniya. Allah zai ba su shi, duk da cewa sun ƙaryata ayoyin Allah, sun ƙi bin manzannin Allah, Allah zai ba su abinda ya kaddara musu a duniya. Amma iyaka ta nan ce kadai, shine fadin Allah ta'ala numati'uhum qalilan thumma nattaruhum ila adhabin ghalib, abinda yake na duniya da Allah ya rubuta musu na arziki zai ba su, amma arzikin aijin dadi ne kankani, shine numati'uhum qalilan, waɗanda suke sun kafircewa Allah, sun kibin addinin Allah, sun ƙaryata manzanni a duniya, zaka ga suna abinda aka rubuta na arziki za su samu da tsawon rai da Allah ya rubuta musu, za su rayu. Amma iya wannan duniyar ce, hatta idza ja'atu rusuluna, har sai sun gama cin wannan arziki na duniya rabon dan kankani, sai kuma manzannin Allah, yayin da za su zo gare su ne mala'iku masu karban rai kenan, yayin da rayuwar su ta kare ta duniya. Hatta idza ja'atu rusuluna yatawaffawna, suna karban rayukan su, ananni za su ce da su karu aina ma kuntum tad'una min dunillah, ina waɗannan da kuke kira kuma bayan Allah, su zo mana su kamu ku agaji, gashi za a zare ransu. Ai aina shuraka wal aliha allati kuntum ta'budunahum fi dunya min dunillah, ina waɗanda kuke bautawa kuma bayan Allah, ina waɗanda kuke cewa za su yi muku shafa'a, za su yi muku ceto, ko suna da wani matsayi, ina suke yanzu domin su taimake ku a yanzu? Ga mutuwa ta zo su tsare ku gabarin mutuwa, ina suke? Kalu, sai waɗannan kafirai su ce zallu anna, ba mu gan su ba, ba mu san ina suke ba. Zallu anna ma'ana ba mu san ina suke ba, mun faɗa haka ne amma yanzu ai ba za su iya kawo mana agaji ba, babu su. Zallu anna wa shahidu ala anfusihim, kuma anan ne za su yi shaida ga kawunan su, ma'ana su yi iqrari annahum kanu kafirin, cewa lalle sun kasance batattu masu butulci ga Allah wajen rukun waɗancan cewa su ma kishiyoyi ne ga Allah, suka kyale Allah tabaraka wata'ala, yadda suka kiraye waɗancan suna ganin za su amfane su ko kuma su gusan musu da cuta, a yanzu sun tabbatar da cewa ba su da amfani. Shine Allah yake ba da labari cewa duk waɗannan da suke rayuwa a duniya suna kafir cewa Allah, Allah yana kyale su, haka Allah ya ga dama ya rubuta ne cewa a duniya za su ci gaba da cin arzikin duniya, amma iyanan ne, ai iyanan ne, tun yayin da mala'ikan mutuwa zai zo gare su a nan ne za su gane cewa ashe suna kan ba daidai ba, kuma za su yi iqrari wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, za su yi shaida da bakinsu cewa lallai abin da suke ba daidai ba ne, amma kuma ba zai musu amfani ba a wannan lokaci. In sun yi iqrari sun yarda cewa kuskure ne, ai ba za a dawo da su ba ko? Ko za a dawo da su? In sun ce a dawo da su, ba za a dawo da su duniya ba, kuma za su nemi a dawo da su ba, amma ba zai yiwu ba. Alƙawarin Allah shine in ajalin mutum ya cika dole ya tafi, babu dawowa da baya. Ko da ya ga abin da yake na gyara, ba zai iya dawo ya gyara ba, yanzu zai gyara da yayin da yake rayuwa a duniya. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana abin da zai kasance tun yayin karɓar ransa kenan, kafin kuma yanzu a tafi a je a tsaya a gaban Allah a gobe kiyama. Shine Allah ta'ala yake qala khulu fi umami, bata suna bayanin yayin karɓar ran waɗannan kafirai kenan. Yanzu kuma gashi an je kiyama har an sa su a cikin wutar jahannama. Qala Allah ta'ala zai ce udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal-ins fi an-nar, su waɗanda suka kafirce wa Allah kenan. Allah zai ce tabaraka wa ta'ala ku shiga fi umamin, cikin jerin al-ummomi, qad khalat min qablikum, waɗanda suka gabace ku, ai ba ku fara ba. Idan kafir ce wa Allah ne da yin tawaye, ai ba ku ka fara ba, dama waɗancan ma akwai waɗanda suka yi a baya, amma ga sakamakon abin da ya same su, ku haɗu da su baki ɗaya finnar, cikin aljanu da mutane waɗanda suka kafir ce wa Allah, duk ku tattaru ku shiga wuta. Udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal-insi finnar, Allah ya ce duk a tara su a zuba su a gidan wuta, da su da waɗanda suka gabace su, cikin waɗanda suka kafir ce wa Allah, suka yi tawaye ga manzannin Allah, suka ƙi bin umarnin Allah, a tattara su a gidan wuta. Sai Allah ta'ala ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, malamai suke cewa wannan yana nuna cewa za a shiga, za a sa su a wutan ne daki daki, jama'a jama'a, waɗancan za a fara sawa na baya, sannan a biyo bayan su da waɗannan, ana shigar da su ɗaya bayan ɗaya. Duk yayin da wata al'umma aka zuba ta a gidan wuta, kaga wanda ke gabanta la'anat ukhtaha, sai ta rika la'anta ta sanai mata tsinuwa. Hatta idan daraku fiha jami'an, sai an tara su baki daya an tattara su a gidan wuta qalat ukhrahum li ulah sai wadanda suka biyo daga baya sun ga gaya wanda suke gaba da su suna cewa rabbana haula'i adalluna ya ubangiji wadannan su suka basar da mu fa atihim azaban da'fan minan nas kaninnin ka musu azaba a gidan wuta wato suna zargin wadancan kenan cewa su suka basar da su wannan aya in ma dai zanto al'umma da ta biyo bayan al'umma saboda jama'a ce bayan jama'a zuriya bayan zuriya suna ganin waɗanda na gaban su ai su suka sunnanta musu wannan kafirci saboda haka su suka dora su akan ba daidai ba da suna kan daidai ai su ma da sun yi daidai tunda su suka biyo bayan su ko kuma ana magana ne game da waɗanda suka bi jagorori a cikin su suka umarce su da sabawa Allah suka bi su in sun gansu a gidan wuta za su rika tsine musu suna la'antar su suna cewa rabbana haula'i adalluna waɗannan su suka batar da mu a duniya fa atihim azaban da'afan minan nar ya Allah kanin ninka musu azaba ninki a gidan wuta sai Allah ya bada amsa ya ce qala li kullin da'af kowane za a ninka mashi azaba walakin la ta'lamun sirri ba ku sani bane yadda kuke cikin azaba haka kuke cikin azaba kowane zai ɗebi irin azabar abin da ya aikata ne li kullin da'af walakin la ta'lamun malamin suke cewa wannan aya Allah yana yi mana bayanin yadda wasu mutane suka bi wasu a hanya ta ɓata alhali Allah ya ba su hankali ya ba su tunani ya aiko manzanni ya kamata ce ɗan adam zai zauna yi nazari ya nemi hanya ta daidai ba wai ya bi hanyoyin waɗanda ke gaban shi ba ko da ba akan daidai take ba kuwa kowa Allah ya ba shi hankali wanda zai lura ya yi tunani kuma ya aiko manzanni ta yaya bayan ga shari'a ta zo ka rika cewa kana bin wani ne baka da hankalin da zaka auna ne kaga shin wani yana kan daidai ko baya kan daidai ko iyaye ko jagorori ko ma wani irin jagorori ne ko na addini ko na siyasa ka bi su batar da kai kuma ka yi nadama ka ce su ka batar da kai shedan ma kanshi ai zai barranta daga dan adam ko ba haka bare kuma wani ma daban zai ce ba ruwana ba ni nace ka bi ni ba ai ni dai kawai dan na gaya maka kai ba za ka yi tunani ba sai ka bi to wannan shine abin da yake faruwa ga mutane a gidan wuta Allah yake ba mu labari cewa wasu za su rika la'anta wasu sai su suka batar da su laula antum lakunna mu'minin ba dan ku ba ai da mun zama mutanen kirki kamar yadda Allah ya ba mu labarin mutum zai rika cizan ba ma yatsa ba wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan sayyati laqad adallani ala dhikri ba'da iz ja'ani kaga nadama shine ai wane ne bishi ya batar da ni to amma iblis ma kai tsaye shi kanshi jagora na duk barna zai ce ba ruwana ni na gaya maka bare kuma ragowa za su barranta dama istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wara'u al'adhab wa taqatta'at bihim al'asbab duk wata alaka ta yanke ba mu ba ku wa qala alladhina taba'u لو أن لنا كرة نتبرأ منهم كما تبرأوا منا مو ما دام منا دوت دام دا ذا يقوم الدنيا والله بذام قوم بنتوا تدي أما كرة بذا دا الدنيا با كنا وانا شيء أدين ديك فلوا أبو بكر يا ما متى أنا نتكبوا سو بس أم فني ده أنكلن سوا كودي جاغولي لنا الديني كودي جاغولي لنا سيا كوما إيا ينكلن بس كي تقول بل نتبي ما ألفين عليه آباءنا في الله يتي أولو كان آباؤكم la yaqilu shay'an wala yahtaduna kun ce zaku bi iyayen ku koda ba ta hankalta ba ta kan shari'a zaku bi to ba iyaye ba duk wanda ka bi akan bata a gobe kiyama ba ka da wani hanzarin da zaka fada a gaban Allah ba ka da hanzari saboda Allah ya riga ya nuna maka abin da yake na shari'a ya aiko manzanni ya saukar da littafai ya baka hankali da zaka auna ka ga daidai da ba daidai ba saboda haka shine abin da zai kasance a gobe kiyama kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha dai yayin da wasu suka shiga wuta suka ga wanda ke gaban suna la'antar su suna tsine musu suna ganin cewa ai sune sababin batar su sune sababin batar su kamar yadda Allah ta'ala ya ce yawmal wa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan anana alqiyama za su kowa zai barranta daga wanda yake ganin shi ya batar da shi kuma yana la'antar sa amma wannan ba zai masa amfani bayan sun haɗu baki ɗaya hatta idan darasu jami'an إذا داركوا فيها جميعا فيسن هذا بقى كده أجينا موتا اجتمعوا فيها جميعا في نكر شيء قالت أخراهم لأولاهم سرقة جاء ونفر كن شيء وربنا هؤلاء أضلونا وبن يدي وطن نسوه طب أسدهم معنا إيا ينجد كو جاب ولولنس كو الأم وميدة كي قبقى جيس هر ما وي سرقة شيء وفآتهم عذابا ضعفا من أنا سن نسوه كيمنا سبب سوء أننكا مس عذابا سأل الله يتي لكل ذا كو ونيدة كتنكو قال لكل ضعف هو نزاء منك مس عذاب اي لكل منهم ومنكم ضعف اي عذاب مضاعف زائمة عذابات وتوجك ربنيا وتا اكن وتا دمي سبب كو ياي ليك يعني كو ياي ليك ولكن لا تعلمون سيد كوني بكسني اي سنه cikin azaba mai radadi kamar da ku ba kuke cikin azaba mai radadi shekha shankibi Allah ya masa rahama cikin al'adwa yake cewa لم يبين هنا السبب الذي مكنه من إضلاله أولا آية دمو كرن تاتا أعراف بأي بيانا دليلا وتقصد سوبا أو ما أو تآير أن بينا شوى شيني شوى سوني جاغولو ننسو إما دينا الديني كون سياسة تكي مسبيعية وقالوا ربنا إنا أطعنا في سكتي سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل manyan bane su ne jagorori su muka bi suka batar da mu kaga a can an ce rabbana haula'i adalluna fa'atihim adaban dhafan min an-nar nan kuma sai Allah ya bayyana sai ya suka batar da su cewa su ne jagorori shine da Allah ya ba mu labari suna cewa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila su ne jagorori shugabannin su suka ce mi muka yi to amma da suka ce ku yi ba ku da hankali ku auna ku ga daidai da ba daidai ba kawai ku rika bin sa a makance to menene amfanin shari'a da aka aika muku me amfanin manzanni da suka kawo ku littattafai me amfanin hankalin da Allah ya ba ku wanda ya kamata a ce kun yi amfani da shi ku auna ku ga abin da shugabannin ke umarni daidai ne ko ba daidai ba in daidai ne ku yi musu da'a akai in ba daidai ba ne ku kyale su saboda haka a surar saba Allah ya yi bayanin wannan bitafsil shine ban Allah ta'ala walau tara idh zalimuna mawqufun 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl yaqulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin ma tarawna madiyan suna ga yawo shugabannin wallahi ba dan ku ba ai da mun yi imani ku ka hana mun imani ku ka ce ba daidai ba قال الذين استكبروا للذين استضعفوا من ينسك جاء وسوء ما تلون أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم يذكرنا تأمومك هنا أكوكم شريعة شريعة تزومكم بل كنتم مجرمين قال يا أكوكي إذا ما بتتوني فأوني شين لعل يكتا وتقطع بهم الأسباب قال جاء دنيا أي وانا مبيا وانا جاقولوا لي هكا أكي تفيأكو فأما على هلا قوة ذي برنت القوة علاقة تاينك manyan suna cewa kananan bal kuntum mujrimin da ma ba'un tsane in ba ma'un zaba kuna ganin barna dan mun ga muku sai ku yi ba ku da hankali ne ai da kuna da hankali muna cewa ku yi barna kun san barna ce bai kamata ku yi ba to yanzu ga aiki barai ga abin da ya faru bal kuntum mujrimin wa qala lillazina tud'ifu lilladhina istakbaru bal makru al-layli wan nahari id ta'murunana an nasura billahi wa naj'ala lahu andada amma fa kuni cikin dare kuke tara mu kuke cewa mai wa Allah shirka ma hada shi da abokan tarayya kuma yanzu ku ce ba haka ba to amma dai ala ayi halin dai Allah ya ce alaka ta yanke kuma kowa yana cikin azaba tsakanin su wannan aya kaga wa ake jan han ana jan hankalin mu ne cewa kada mutum yi biyayya makauniya ga jagora ko wanda yake na addini ko na siyasa ko na wane ne in dai hanyar bata yake kada ibu bata da in yi haka to a ƙarshe shi zai kwana a a lahira ba zai kama yake wani bane a ce to shikenan tunda wani kai tafi ba yanda yake cikin azaba qala li kullin ba shi ma haka zai kasance cikin azaba wanda abin rubanyawa dan me saboda ai baka da hanzari a gaban Allah Allah ya baka hankali da zaka auna ka ga daidai da ba daidai ba ko iyaye ne ko shugabanni na addini ko na siyasa duk wanda yace ai ba daidai ba a ka'ida shine la fa'ata li makhluqin fi ma'siyati alqalib ba za ka yi da'a ga wani abin halitta ba ka saba wa mahalicci ko waye shi kuwa tunda duk Qur'ani ya gaya mana dama su wa ake bi iyaye ne jagorori na addini jagorori na siyasa su ake bi suna batar da mutane saboda ka duk wanda ibisu in an je kiyama bai da bakin da zai fada hanzari bai da hanzari a gaban Allah wa qalat ulahum li ukhra وقالت أولاهم سونا فرقم وأن تكي جاغولورين كنان تكي فدالي أخراهم وأن تكي مبيانسو سنة وادسو فما كان لكم علينا من فضله دكوكة عرقبا يامنا عذابا مو أي باكو دوتا فلالا أكام يد موكي برنا حسوكو موكي برنا باونا قمانتي سانا مدو وإنا وإياكم متساونا في الضلال واستحقاق العذاب دمو دكو دكا منا ديدي ma'ana a cikin mun cancanci azabar Allah tunda duk abin da muka yi wanda muka yi shi muka yi daidai ba wani bambanci saboda haka dan me za ku ce anan ka mana azab ai ba wani bambanci tsakanin ku fa dhukul azaba kun dan ne azaba bima kuntum taksibun na abin da kuka aikata ku kai abin ku ba mu ba ba muka sa ku saboda haka kage kenan duk wanda yayi aiki za a tambaye shi ne akan aikin sa ba akan aikin wani ba ko ba haka abin da kai shi za a tambaye ka akai koda ko wani ne ya zuga ka yace kai a matsayin jagora a matsayin na gaba yace kai ba daidai ba in kai ba shi za a tambaya ba kai da kai kai za a tambaya dan me kai in kace wani ne a ce da yace kai daidai ne kai ka san ba daidai dan me kai saboda haka kai ka aikata shi yasa nan sai aka ce fazukul azaba bima kuntum taktibuna ko ka aikata aikin ku saboda haka azabar ku ta dace da abin da kuka aikata ba laifin wani bane laifin ku ne wato wannan yana da ban mamaki yadda Allah ta'ala yake jan hankalin mutane akan biyayya makauniyar biyayya ga wani ya dai ya jefa mutum a cikin halaka ko dai iyaye ko jagorori na addini ko jagorori na siyasa dan kawai mutum yana ganin cewa wane ai babba ne ko wane abin nan amma kana ganin ka san abin da yake umarni ba daidai bane dan me zaka yi dan me zaka yi to wallahi idan kai kai zaka dauki sakamakon aikinka eh ko shakka babu yana da rabo a cikin tunda shi ya zuga ka yana da rabo a cikin laifin amma kuma ba zai hana kai ma ka dauki nauyin laifin da ka aikata ba saboda haka sai a kiyayi makauniyar biyayya akan abin da yake ba daidai ba dan ba sun bai da uzuri a gaban Ubangiji subhanahu wataala abin da ka aikata shi zaka gani abin da ka aikata shi zaka gani kuma kaga anan manyan ne suke raddi ga kananan cewa ba wani zargi da za ku yi mana ko kuka aikata aikin ku shine fazukul azaba bima kuntum taktibuna aikin ku kai kuma kuke dandana sakamakon aikin ba mu muka yi aikin ba mu mun yi namu kuma kun yi naku shine malam mai addu'a Allah ya masa rahama yake cewa ubayyana fi mawadi'i ukhar Allah yayi bayani a wasu guraben yace anna mudha'afatul azab lil matbu'ina la yanfa'u al asba' ana ga wasu wanda suke biyayya din cewa ko an ninka wasu jagororin azaba ku ai ba zai kare ku da komai ba tunda kuma kuna cikin azabar ko a da an ninka musu azabar to kuma yiri ba ku a ciki kuma kuna cikin azabar shine fa Allah ta'ala walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikuna ba zai muku amfani ba tunda dai kuna tare a cikin azabar bisa laifin da kuka aikata kuma da fa Allah ta'ala wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin shine ayat da muka karanta a baya ba wani bambanci tsakanin ku da wadannan za ku yi tarayya a cikin azabar ayyukan da kuka aikata na sabawa Allah wanda shine hukubar take ainihin kanku a wannan a gidan wuta Allah ya tsare mu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa duk wanda ya mutu akan shirka in ya shiga wuta to ba shi ba fita daga wuta ya ma dai bai kauna kamar yadda Allah ya faɗa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika Allah ba zai yafe wa duk wanda imuta yana shirka Allah ba zai yafe masa to wannan aya ta 40 ta suratul a'raf tana ƙara nana ta wannan bayanin ne da duk wanda ya mutu akan shirka shi da aljanna wallahi hayata hayata ba zai shiga aljanna ba shi ne fa Allah innal ladina kadzabu bi ayatina innal ladina kadzabu bi ayatina wa yastakbiru 'anha لا يستحي لهم أبواب wannan ayar tana ƙara wato takidi ne da ƙarfafa abin da ayar baya ta faɗa cikin fa Allah ta'ala wallazina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wato waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah suka yi girman kai suka ƙi bin manzanni to sun zama ulaika ashabun nar ma'abuta gidan wuta kamar yadda aka faɗa ashab wanda za ka lazamce ta ba za ta rabu da ita ba kuma sai ce hum fiha khalidun za ta dawoma a gidan wuta sai Allah ya sake nana ka wannan bayani cikin fadin sa tabaaraka wa ta'ala innal ladina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin mu suka yi girman kai wajen kin bin manzanni la tufattahu lahum abwaabus sama ba za a bude musu kofofin samaniya ba za a bude musu ba ma'ana yayin da aka dauki rayukan su ba za a kyale rayukan su ratsa tafi sama ba za a dawo da su ƙasa za a dawo da su ƙasa shine abin da yazo a cikin hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da karban ran mummuni da karban ran kafiri yace kafiri idan an zo karban ran ta to za a zare ran cikin wato kukuba cikin wahala cikin tsanani za a cire ran ai shi kafiri yayin da yake mutuwa sannan kuma za a tafi da ran a tafi da shi sama to duk inda aka je ba za a bude kofa ba za a ce wannan wani irin rai ne wanda yake mafi sharri ma'ana tun kafin ita kuma za a gane cewa ba na kwarai bane shine hadisin yake cewa yas'aluna biha fala yamuduna ala mala'in min almala'ika in sun tafi da wannan ran na mushriki kafiri sama duk inda aka wuce mala'iku sai sun ce ma hadhihi ruh alkhabitha wannan wani irin mummunan rai kuka taho da shi fa yaquluna fulan sai a ce ai wani ne mushriki kafiri bi akbahi asma'i da mafi munin suna allati kana yud'a biha fi dunya irin wanda ake kiran shi a duniya hatta yantahu biha ila sama hal sai an tafi sama fayastaftihuna lahu sai ce a bude sama domin kofa domin a shiga da wannan fala yuftahu lahu sai a ce ku mai da shi can ku koma da cikin duniya ƙasa ba zai haura sama ba shine manzo Allah bayan ya faɗi wannan sai yake karanta wannan aya la tafattahu lahum abwaabus sama wa la yadkhuluna jannata hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat ma'ana ba za a ba da dama ruhin nasu ma a tafi sama da shi ba Allah ba zai yarda ba saboda su kafirai ne mushrikai sannan kuma wala yadkhuluna aljannata su da shiga aljanna ai hada ai hada ba za su shiga aljanna ba su waɗannan mushrikai maƙaryata manzannin Allah hatta yalija aljamalu fi sammil khiyat har in za ta shiga to sai ranar da raƙumi ya ratsa kofar allura in za su shiga kenan kako ba zai yi ba ka korewa ce ta yadda ta ɗebe ƙauna ko akwai ranar da raƙumi zai yi ratsa bakin allura ya wuce ai ba zai yi ba to in ko ba zai yi wuce kuma ba za su ga aljanna ba har abada kaga korewa ce ta ɗebe ƙauna cewa ba ma zai yi ba saboda wanda aka gaya masa cewa raƙumi ya ratsa ta ba raƙumi ko ɓera ne a ce ya bi ta bakin allura inda ake sa zare ya wuce zai wuce to bare kuma a ce raƙumi kaga kenan korewa ce ta gaba ɗaya ɗaya bai kauna ba fa ranar da abin zai kasance aljanna su da aljanna hayata Allah ka tsare mu da shirka Allah yake wa kadhalika najzil mujrimin kamar haka muke sakamako ga masu laifi mujrimai masu sabo masu saba wa ubangiji subhanahu wataala wannan sakamakon abin da suka aikata ne sannan kuma ana gaya mana har yanzu cewa ita wannan mutar da za su shiga wadda ba za su fita daga cikinta ba yaya zaman su yake a cikin ta shine Allah ta'ala ya ce lahum min jahannama mihad Allah ta'ala ya ce lahum min jahannama mihad su waɗannan mushrikai ɗan wata kafirai suna da mihad shine makwanci a gidan wuta wajen kwanciyar su ta gidan jahannama wato makwanci ne na wuta wa min fawqihim ghawash kuma abinda za ta lulluba da shi shi ma din na wuta ne ƙasa wuta sama wuta ay furush min tahtihim shimfiɗar da ke ƙasa a wutar jahannama garwashi ne wuta ce da take ruruwa a kanta za su kwanta sannan kuma abinda yake sama da su shi ma ghawash ma'ana lahabun wa aghfiya wato kamar ka ce mayafai ne ko abin lulluba shi ma na wuta kamar haka za su kasance a cikin wannan wa kadhalika najzi adh-dhalimin kamar haka zamu yi takayya ga alzalimai ma'ana takayya su shine wannan mazaunan da za su zauna a gidan wuta Allah ka tare mu wato sama wuta ƙasa wuta ba alamar wato sauki a ciki malaka kinayatun alintifa'ir rahati lahum fi jahannam kamar ana gaya muka cewa ba a gidan wutan nan fa babu wani tunanin wato wata raha wani hutu ko wani abin nan kawai masifa ce dan zatta tunda kasan mashimfidar ma wutar ce malalbar ma wutar ce to meye kuma na raha ina hutu a wannan babu hutu dan adam yana bukatar din zai huta ya kishingida akan abin da yake mai dadi mai laushi kuma ya dauki abin da yake mai dadi ya lalluba shi to so ga abin da za su kishingida akan ita ce huta kuma abin da za a lallube su da ita ita ce huta dan a nuna maka cewa waje ne wanda yake babu hutu babu alamar sanyi ko kuma kwanciyar hankali a cikin sa banda azaba to waɗannan an gaya maka da aka ce kafirai za su shiga gidan wutu da goma ga yadda abin yake su ko mummunai da aka ce la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun to su ga irin makomar ga irin makomar shine walladhina amanu wa amilu salihat
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة
amma su masu imani da aiki na kwarai Allah ta'ala ya ce wallazina amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na kwarai sai aka kawo jumla mai tsarda tsakani aka ce la nukallifu nafsan illa wus'aha alhali dama ai Allah baya tsora wa rai sai abin da ran zai iya sai abin da ran zai iya ulaika ashabul janna to waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai su ma abota gidan aljanna ne hum fiha khalidun kuma suna madawwama a gidan aljanna bayan an yi bayanin waɗancan an tsoratar akan makomar ƴan wuta waɗanda suka yi kafirci suka yi girman kai gaban bin manzannin Allah sai aka kawo masu imani aka ce waɗanda suka yi imani suka gaskata manzannin Allah suka yi biyayya ga umarnin Allah suka yi aiki na ƙwarai kuma dama Allah ta'ala ai baya tsorawa rai sai abin da ran zai iya sai aka wannan jumla a tsakani cewa la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah yace ba ma dora wa rai sai abin da rai zai iya me yasa aka wannan jumla domin an nuna mana cewa fa shi aiki da ake faɗa imani da aiki na ƙwarai ba abu ne wanda zai gagare ka ba zaka iya saboda ba abu ne mai wahala ba me ya abin wahala a cikin abin da Allah ya kallafa wa bayi kuma dama Allah ya faɗa a cikin alqur'ani cewa bai dora wa bayi ba sai abin da bayin zaka iya shine yana da ta anan domin ya nuna maka in kana son gidan aljanna kai imani kuma kai aiki na ƙwarai kuma shi imani da aiki na ƙwarai ba bai da wahala domin dama Allah ta'ala bai dora ma abin da ba zaka iya ba shine la nukallifu nafsan illa wus'aha domin a ƙara nuna maka cewa ka fa tsaya ka kyautata imani kai biyayya ga Allah kuma biyayya ga Allah da da'an nan ba wahala gare ka ba ba wahala gare ka ba dan ka samu gidan aljanna ka samu hutu to in kai imani na gari kai da'a kai aiki na ƙwarai to Allah ta'ala yace wanda yayi haka ulaika ashabul janna to wadannan ƴan gidan aljanna ne hum fiha khalidun suna madawwama a gidan aljanna ya ubangiji ka sanya mu cikin gidan aljanna kuma gidan aljanna aiki ake yi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa annabi والذين امنوا وعملوا الصالحات ايماني da aiki na ƙwarai kuma aiki na ƙwarai din nan ba abu ne mai wahala mai abun wahala shi bayan Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj to duk Allah yana ta korewa ba cewa addinin nan bai da wahala duk wanda yake addini yana da wahala shi wani abu ne yasa yake kallon addinin da haka to me abun wahala shi ga mutane ma suna abin da yake ba na addini na duniya ma suna ta wahalar da kansu ne ko ba haka ba amma ka bi Allah ka yi sallah biyar ka yi azumi ka yi jihadi ko abin nan ka yi zakka ka ba da zakka ka bi iyaye ka kyautata muku kai me abu wahala a ciki babu abin wahala Allah ta'ala bai sanya wahala a cikin wannan addini ba in dai kana son aljanna to ka kyautata imanin ka sannan ka yi da'a ka yi wa Allah biyayya biyayyar da ba za ta kallafa maka komai ba ba za ta gagare ka ba kuma ka samu kyautar da yake ya fi ma abin da ka aikata domin gidan aljanna ai baya daidai da abin da ka aikata falala ce ta Allah amma duk da haka kuma za ka same ta bai sai ka yi ne sai ka yi aiki to ante yan aljanna wanda suka yi imani suka aike na kware za su shiga aljanna yaya suke su kuma a gidan aljanna ayi tafsili ayi bayanin gidan aljanna din a gaya maka gafa irin yanda su kuma suke a cikin ta shine Allah ta'ala yake wa naza'na Allah ta'ala ce wannan za'ana ma fi sudurihim min dhillin yan gidan aljanna za a cire daga cikin zukatansu abin da yake ciki na gilli shine na kyashi na kiyayya na gaba na duk wani abin da yake a duniya kana jin dan uwanka da shi cewa wane yayin kaza ko wane yana da kaza ko duk za a wanke zuciya babu irin wannan a gidan aljanna ka san ita duniya duk yadda ka same ta sai wani abu ya susa zuciyarka ko ba haka ba kuma wannan sai ya bata maka dadin wani abu kaɗan sai kaga duk abin da kake da shi ya ɓata maka dadin abu to a aljanna sai an cire wannan na gilli tsakanin mutum da mutum bari ma ka gano wani kace kai wani fa yi min kaza a duniya ba wannan maganar saboda in an shiga aljanna za ka gano ɗan uwanka kai tuna duniya to Allah baya so a kana aljanna ka ji ba daɗi ba za ma ka tuna cewa wani yi min kaza ba saboda an wanke zuciyar an cire gilli tajri min tahtihil anhar ana zaunar zuciya a wanki a gidan aljanna kowa ba shi da damuwa da kowa sabanin mu anan kowa ka gani dan uwansa yana kallon shi cewa wani sai ka rasa wani bazai kai masa ko bai ka tare masa kuma ya mutu sai arziki ma an raba kowa na shi kai ba za ka tuna ka shi ba ko ɗaya ba za ka ci ba nashi yana nan ina ka yana nan amma duk sai ya ta damuwa da kai to wannan duniya ce ana da wani abu amma an je aljanna za a cire wannan ba wanda za ka kalla ka wani samu wani abu a ranka na damuwa kowa ga korama na gudana a gidajen gidan aljanna kuma yan aljanna suna cewa wakalu suna cewa alhamdulillahi allazi hadana li hada godiya ta tabbata ga Allah da ya shiryar da mu zuwa ga wannan ni'ima wannan shine tawfiki Allah ya datar da kai a duniya baka yi irin abin da wancan yi ba ya makance yabo wancan su je gidan wuta suna tsiruwa yana ta tsoma kai ne amfanin dan wanda ya tsuka tare muke a ciki kaga wannan ai ba karamar tabewa ba ce amma yan aljanna sune wa Allah godiya suna cewa alhamdulillahi allazi hadana li hada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah bamu kasance ba akan shiriya ba dan Allah ya shiryar da mu wannan wato date ne daga Allah gamda katar ne Allah ne imana kyauta da wannan ni'ima da ya datar da mu a duniya shine muka samu wannan a lahira sai suka ce laqad ja'at rusul rabbina bil haqq tabbat manzalin ubangiji sun zo mana da gaskiya abin da suka zo mana da shi na biyayya ga Allah gaskiya ne domin ai gashi mun ga sakayya wanudu sannan za a kiraye su a ce antil kumul janna to ba ku dai a gidan aljanna ga ta nan wannan ita ce aljanna uristumuha an gadar muku da ita an ba ku ita biwa kuntum ta'maluna saboda abin da kuka sanke kuna ne kuna aikatawa a wancan ma me aka ce da su fa zukul adabu biwa kuntum taktibuna su ma aiki suka yi waɗannan ma saboda haka aiki kowa ya samu sakamakon aikin saboda haka in kaga dama kai wancan aikin ga dai abin da aka ce sakayyar sa wannan kaga dama kai wannan shi ma dai ga sakamakon wannan ayar akwai fa'idoji mai yawa zamu tsaya anan saboda lokacin yayi gobe insha Allah ta'ala sai mu karanta mu ji abin da malamin suka yi bayani akan wannan aya da ke bayyana yadda aljanna take cikin ni'ima Allah ta'ala ya ba mu dacewa Allah ya mana tawfiki da tsayawa akan daidai kuma mai ta tsayawa akan daidai har zuwa ƙarshen rayuwarmu Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu ya kai mana kurakuranmu muna tawassuli muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da zuwa mun sa madaukaka Allah ta'ala ya ba mu kwanciyar hankali da aminci a ƙasar mu duk abin da yake na masifu da fitina a ƙasar nan Allah ya yi mana Allah ta'ala hali da muke ciki na kunci ya musanya mana da yalwa Allah ya ba mu ikon tuba da gyara halayenmu Allah ta'ala ya ji kan magabatan mu yawa mu kyakkyawan ƙarshe سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله